فانبات مضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي ايمانا وموعظه فبالجهاله قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما سرارو بركم دا ساك سادوا أشكم ونسابا شرن نرأيوا أبركوي واندي كيزوا دا جدا وانا ريدو مي البركة واندا الآد شرن هنا بن تاريه مغباتا dan mu ga me zamu iya koyi da shi a cikin rayuwa. Domin ita kusan rayuwar baki dayanta, me ya faru jiya, me zai faru gobe, sai kaga abin da ya faru jiya sai ka aikata abin da zai same ka a gobe. Kamar yadda na ce, shirin yakan duba abubuwan da suke da alaka da rayuwa, me za a iya koyi da shi a cikin rayuwar magabata. A yau ma insha Allah zamu duba ne ga baki daya a dunkule menene musulunci ya tattauna a kai, menene ya ce dangane da rayuwar magabata daidai lokacin da zabe ya kusanto, ko kuma lokacin da ake neman dora wani shugaba akan shugabancinsa. Mun sani cewa addinin musulunci bai yadda ya bar mutane sasakai ba su zauna babu shugabanci, sai da ya tsara musu ta yadda dole ne idan aka zo batun shugabanci sai an samu daya da zai kasance daga cikin shugaba a cikin al'umma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana zai yi tafiya da sahabban shi, ina ga dududu ba su fi mutum uku ba, amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu ai sai a samu wanda zai zama shugaba a wannan tafiya. Suka ce to ya Rasulullah, dai shugaba ake nema tun daga ka, ai magana ta kare tun daga ka, ba kuma ai wanda za a yi magana shugabancin shugabancinsa. Ya ce to shikenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ak suka nada shi tun da dama shugaban ne, sai suka nada shi a shugabanci. Wannan ya nuna maka cewa shi addinin musulunci bai yadda da zaman wasu mutane ba face sai sun yi tsari na shugabanci. Sannan malamai sun yi mana bayani na cewa shi shugabanci ko kujerar shugaba wata kujera ce wacce ba a barin ta haka, dole sai an samu wanda zai hau kanta ya zauna. Ba za a wayi gari ba a ce yau an wayi gari babu shugaba, wannan musulunci bai yadda da haka ba. Idan muka kalla manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya bar duniya, gashi kwance amma sahabban shi sai da suka fara tabbatar da shugabanci, sai da suka fara tabbatar da shugabanci, domin matsayin shugabanci da yadda tafiyar al'umma ba za ta yiwu ba sai an sami shugaba a cikin su wanda zai ce ayi ayi, wanda kuma zai ce a bari a bari. Amma in an kyale al'umma babu shugaba, to ba dole a samu abin da ake so ba. Za a iya samun mai karfi ya tanna mara karfi, duk wanda yake da iko akan wani ya zuba ikonsa, amma shugabanci shine zai dora yadda mutane ya kamata su rayuwa. To a ƙarƙashin wannan zamu ji cewa menene ya kamata wanda za a zaba ya kasance, ko ya zai kasance. Sannan shi kansa wanda zai yi zaba, shin addinin musulunci ya bashi dama ne kawai ya je yayi abin da ya ga dama a filin zabe, ko kuma addinin musulunci ya gaya masa cewa idan ya fita filin zabe akwai abin da zai ba kawai an bar shi haka sasakai bane ya aikata duka abin da yake so? Domin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya gaya mana babu wani abu da ya bar shi baya cikin musulunci, komai Allah ya tsara mana a cikin addinin nan namu na musulunci, sai dai in ba za mu yi ba to kaga wannan kuma wani abu ne. Shin wanda ya fita filin zabe, shin haka aka bar shi ya je zabi ra'ayinsa? Dan wasu da yawa sukan kawo dalilan cewa ita wannan harka ta zabe harka ce da Turawa suka kawo ta, ba harka ce ta musulunci ba. to idan haka ne duka abin da turawa suka kawo mana za mu dauke shi ne kawai mu yi yadda suka kawo ba Allah a ciki ba cewar Allah ba cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma koda su suka kawo shi za mu dora shi a ma'auni na shari'a ne mu ga me ya kamata mu aikata a cikin sa menene kuma bai kamata mu aikata a cikin sa ba mu sani cewa duk abin da dan adam ya aikata Allah madaukakin sarki zai tambaye shi ranar gobe kiyama me ya aikata sakamakon haka ka sani cewa Allah madaukakin sarki matukar zai tambaye ka to dole kai abin da Allah madaukakin sarki ya yadda da shi yake son shi amma ba zai yi ba mu a karan kanmu mu rika gano abin da Allah madaukakin sarki ya yadda da shi ko Allah madaukakin sarki yake son shi sai daga bakin malaman mu ta yadda za su gaya mana cewa ga abin da Allah madaukakin sarki ya yadda da shi yake son shi a guri kaza ga abin da Allah madaukakin sarki ya yadda da shi yake son shi mu abin da ya rage mana sai mu aiki da abin da wa'annan maluman namu suka gaya mana a abin da ya kamata mu aikata a tarihin musulunci shin ya zo da harka irin ta zaben mutum ko kuma a babu wannan a tarihi na musulunci kawai dai sai a irin wannan yanayi ne muka tsinci kanmu da cewa za a zabi mutum idan ana nema a dora shugabanci wane ne ya fara wannan aikin inda akwai a cikin musulunci wane ne ya fara yi yaushe aka fara yi kuma wannan abun yayi daidai da irin wannan zamanin ko kuma za mu canja wancan irin wancan na wancan lokacin ne mu dauko namu mu aikata idan bai daidai ba wanne ne ya kamata mu gabatar a gaba shin tsarin da musuluncin ya zo da shi ko kuma irin wannan tsari da muke kai katance tare da ku ni Aminu Khidir Idris tare da Dr. Abdullah Umar Usman Gadankaya kamar da nayi sanarwa wannan satin maudu'in da zamu tattauna akan shi shine wanda ya fita ya je filin zabe yanzu gashi a fili zai yi zabe menene addinin musulunci ya bashi yace ya aikata a cikin wannan gurin da yaje filin zabe domin da yawa zan iya zaton cewa abinda naga cewa shine daidai ko wanda nake so ko wanda na fifita amma a musulunce kuma menene bambancin kinan wannan shirin a yau insha Allah zai tantance mana tsakanin abinda musulunci yace mai zabe yayi a filin zabe da kuma abin da mu mutane muke aikatawa idan mun je dan mu tantance mu san menene zamu aikata wanne ne zamu dauka a cikin wa'annan abubuwa guda biyu kada mu zaci cewa duka abin da muka yi Allah madaukakin sarki ba zai tambaye mu ba domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana a Qur'ani cewa babu abin da mutum zai yi face Allah madaukakin sarki ya san wannan abin da yake aikatawa sannan Allah madaukakin sarki zai masa sakamako akan abin da ya aikata a nan duniya wannan in haka ne ya zame mana wajibi mu aikata abin da ya kamata mu aikata sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda shine na farko da ya fara dora musulmai akan yin zabe lokacin da aka sassuka mashi wuka wannan ba majuse yazo ya sassuke shi da wuka sayyidina Umar ya tara wasu mutum shida daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku zabu daya a cikin ku shi zai zama shugaba kaga kalmar ku je ku zabo wannan zabe ke ku yi zabe a cikin ku kudin ku zabu wane ne kuke ga ya cancanci ya zama halifa bayana ya zama halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan addinin musulunci shine abu na farko da ya kawo mana magana akan yin zabe magana akan yin zabe sannan malamai sun yi bayani kwarai da gaske akan me ake nufi da zabe malaman mazhabar hanafiya suke cewa shine wani abu wanda yake akwai taraddudi akan samuwa ko rashi wanda aka bawa mutum iko a hannun shi ya zabi bangare daya daga cikin bangarori guda biyu shi kuma ibn al-abidin ma ce yayi huwa al-qasadu ila ash-shay'i wa iradatuhu yace shine nufi zuwa wani abu kan nufi zuwa wani abu kaga da abin da ka nufe shi a cikin waɗanda suke su ne zaka zaba zaka fitar da shi ka ce shi ne yafi akan sauran jamhur kuma suka ce fi'il huwa qasadun ila al-fi'l wa tafdiluhu ala ghayrihi shine mutun yayi nufi zuwa zabar wani abu ya fifita shi akan wani shi wannan shi ake kira zabe kaga idan ka kalla zaka ga cewa haka ne matsalar bata canja ba a musulunce da kuma ba a gurin musulmai ba cewa zabe shine ka nufi daya daga cikin abubuwa guda biyu ka fito da shi daga cikin wannan abun ya zamto ka tantance shi ka ce wannan shine wanda ka dauka wannan shine a gurin malamai na fiqhu suke bayani akan matsayin zabe kamar yadda na faɗa shirin yau akan zabe zai tattauna kuma kamar yadda na sanar cewa duka sati muna kasancewa tare da Dr. Abdullahi Umar Usman garin tsaya a cikin shirin akramakallahu idan muka dauki wannan harkar ta zabe shin mutum mai yin zabe
na'am
zai dauki cewa kawai yaje yi zaben sa ne ya dawo gida ko kuma a'a idan yayi zabe Allah zai tambaye shi akan wannan zaba
A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin Wassalatu wassalamu al atammanil akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya sake sada mu a wannan fili namu da muke haduwa duk sati muna tattauna akan maudu'i mai muhimmanci rayuwa a barkoyi wanda alhamdulillah cikin taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dauko wato tarihi na magabata na kwarai wanda ya kamata su zaman to mana tabarau da hangen nesa da ya kamata musa'idu a kai mu yi koyi da su Allah ya ba mu ikon koyi da mutanen kirki
amin
kamar yadda dan uwa malami Aminu ya gabatar a bisa ɗabi'ar wannan shiri duk wani mai muhimmanci idan ya zo ko na addini ko na rayuwa wanda ya shafi al'umma mukan tattauna a kansa dan saboda amfanar da mutane daidai gwargwado a yanzu muna kakar zabe ne nan da ɗan kwanaki masu zuwa insha Allah ta'ala ana fuskantar yaya za a fuskantar da makomar ita wannan ƙasa ta mu ta hanyar shugabanci tun daga shugaban ƙasa har zuwa mafi karancin kujera wanda za a yi canjin yanayi wato a shugabanni ko kuma a jaddada wasu ko a canja wasu so anan abinda muke so mu ba wa ƴan uwa shawara da nasiha a ta fuska ta musulunci shine na farko dai muna da wata ɗabi'a da wata al'ada dake faruwa a ƙasar nan gabaki daya idan muna magana ne a Najeriya gaba daya ba muna magana akan Kano bane kare wato ɗabi'a wacce take bata da kyau mallam Aminu shine ɗabi'ar amfani da makami firgitar da mutane tsoratar da su gigita su cin mutuncin su kurin saboda kaka an zaben nan ta zo malamai Allah ya saka musu da alheri kullun suna ta wa'azi suna ta nasiha daman su ne za su yi malaman addini su ne ya kamata da coci-coci pasto-pasto a cikin coci su ya kamata su faɗakar da al'ummar su da malamai da suke karantar da mutane hadarin wannan dabanci da kalaranci da mutane suke yi saboda dalilin za su yi zaɓe su ɗauki makami suna amfani da shi jiya ɗin nan wani ɗan uwa yake kira na wallahi da daddare mallam kamar zai kuka yake cewa yanzu titin nan na Northwest zuwa ƙofar ruwa magarba tana yi mallam bai fiye biyuwa sosai ba saboda an samu wasu yara matasa da sunan siyasa da fastocin mutane a hannunsu da makamai karara ka duba fa yadda abin ya canja riga suna tsare mutane a daga maka fastar wani sannan a daga maka barandami kuma a ce ka bada abin da yake jikinka gaba daya ko a sare ka jiya yake ga mai ce gashi ga wanda abin ya same shi an rutsa shi an daga masa makami kuma an ce sai ya bayar da abin da zai bayar to me alakar wannan da zabi to wannan shine illar sahalewa ko ba wa samari dama su yi riko da makami a hannunsu za su yi amfani da shi ba ma ta inda aka ce su yi amfani da shi din ba abin ya yi muni kwarai da gaske sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
akramaka Allah gashi zamu kalle ta sashi ta tallace dan mu ji dan abin da suke dauke da shi kafin nan sai mu dawo mu dora daga inda muka ja ma saurare ku ci gaba da sauraron wannan shiri mai albarka daga gidan wannan rediyo mai albarka wanda ya da sai shirin a hanya yau shirin yana tattaunawa akan magana ta ke gabato mata zabe menene abin da ya kamata mutum musulmi ya yi ko ya kasance a cikin wannan filin zabe mallan kana yin shari akan irin yadda ake amfani da matasa akan wannan zabe
hakikanin gaskiya kamar yadda nake bayani wannan kasa ko in ce wannan gari namu a yau a cike yake da abubuwa na damuwa da bacin rai dangane da juyar da tunanin samari da matasa da aka yi na koya musu amfani da makami da kayan shaye-shaye da maye don biya wasu bukatunsu muna shawara kuma muna jan kunne ga iyayen yara kada mutum ya bar ɗansa wani matashi ko ta matashiya a amfani da ku wajen zubar da jini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa mutum bai zai gushe ba yana cikin walwala a cikin addininsa matukar bai zubar da jinin wani ba kuma duk wanda ya kashe wani ya amfani da makami ya saru wani ko ya kashe wani ran tashin alkiyama sai sun yi jayayya da shi a gaban Allah Allah ya faɗa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima wanda ya kashe dan uwansa mu'mini da gangan sakamakon sa wutar jahannama ne kuma sai ya dawwama a cikin wutar jahannama Allah ya yi fushi da shi Allah ya tsine masa albarka kuma Allah ya masa tanadin azaba mai girma akwai hadari kware da gaske. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta mutum ya zubar da jinin dan uwansa ba. Amma abin bakin ciki da abin da ke damun mu a yau shine abin tausayi, abin ciwo, abin kai kuka, an rasa waye zai zo ya magana. Manyan gari da dattawa da waɗanda suka san ya kamata a sa baki akan wannan al'amari, ta yadda yau 'yan siyasa suke amfani da yaranmu matasa, suke haukatar da su kuma su ba su makami, suna kashe mutane. Yanzu ya kai ga yanzu a garin nan wai har advertisement ake yi, tallata kai kungiyoyi na 'yan daba su ɗauki hoton kansu da makamansu da kayan shaye-shayensu ana turawa 'yan siyasa ga farashinsu. In za ka ɗauki 'yan daba kaza, masu yin kaza ga farashinsu, wanda za su bi ka campaign, wanda za su raka maka ƙura, wanda za su je wurin zabe.
To akramakallahu wannan bayanin da kake, baka ganin cewa wasu suna dauka wa'annan 'yan daban ne misali saboda kada su fita a taso musu ko su ai musu wani abu?
Yawwa, to anan gurin abin da nake so ka gani, su dai mutanen gari su ne ai zaka ake illatawa. Mutumin da aka je ana neman ƙura'arsa, ana neman tallafinsa, ana rarrashinsa, me ya buƙatar a ɗauki makami a je kan shi? Yaya za ku zo kuna neman in zaɓe ku? Yaya za ku zo kuna neman in ba ku ƙura'a? Ku taho min da 'yan daba da 'yan shaye-shaye da makami, ana kashe min 'yan uwa ko ana kashe ni? To wa zai taso musu? Suya su ne suke tafiya. Abin da ke faruwa shi ne wai idan mutum ya je wuri wai bai samu karɓuwa ba, ko in ya je wuri wani ya ce baya yi ko bai yadda ba, bai amince ba, sai kyawun kisa ko sara. Yanzu a iya 'yan kwanakin nan ba za ka iya irga adadin yaran da aka kashe mana wallahi matasa akan harkar siyasa ba. Kuma abin tausayi da waɗanda suke kan gwamnati da wanda ba sa kan gwamnatin, duk wannan musifar yawo da makamin da wanda suke gwamnatin da wanda ba sa gwamnatin duk suna yi. Abin tausayi ka ga mutum jami'i ne na gwamnati yana neman ya zarce, amma ana binsa da motoci na 'yan daba. Kaga mota ta campaign da hoton gwamna ko da hoton mataimakin gwamna ko da hoton sanata ko mai neman sanata ko waye, amma wallahi a cike da makami a ƙarƙashin kujeru. Yanzu a garin nan dandali za ka rinka gani na makami na yara a fili a ƙarara. Kuma yanzu abin ya zama sata, a banzan bazara ma sai a ce za a sare ka ko ka ba da wayarka. Nawa aka fasawa ciki, nawa aka ainihin wato kashe. Yanzu ɗannan ɗan uwa yake gaya min cewa a gabansa ya ga an huda cikin wani, an zubar da hanjinsa akan an je campaign. Yanzu nan wani ɗan uwa yake cewa a gabansa ya ga an yanka wuyan wani yadda ake yanka rago. Kuma duk mutanen nan da suke yawo da makamun nan suke zuga yaran nan sanannu ne fa, an san su. Wallahi tallahi ya kamata mutane su ji tsoron Allah. Muna roƙon Allah tabaraka ta'ala, ya Allah, duk wanda ya dau makami yasa aka sare mu ko aka kashe mu dan biya masa bukata, Allah ka haramta masa mulkin nan. Allah kada ka bashi abin da yake so. Barnar ta isa titi yanzu masifar kaga, yanzu dai ba a zo aka yi zaben ba, amma malam makami a hannun mutane a fili yake. Kuma abun bakin ciki da damuwa, malam jami'an tsaro suna kallo, za su ga ana wucewa da makami ba za su yi magana ba saboda na wani ne, suna gani a fili za a tafi kan fadin da su ba da motocin jami'an tsaro. Kuma amma wai ba su isa ba, su da suke da bindigogi ba su isa ba, sai an hada da motar 'yan daba, motar 'yan shaye-shaye, a ba su kwaya su sha, a hana su zuwa jami'a, a hana su zuwa makaranta, a hana su zuwa kasuwa, a ba su makami su je su kashe 'yan uwansu. Wallahi tallahi wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Musamman yanzu wasu an shirya cewa idan an je wurin zaɓe sun gaba su suke ci ba su rige tsaurin, su dau makami su sari uban kowa. Yanzu haka duk ana da wannan tanadin. So mu abin da muke ba mutane shawara, na farko jami'an tsaro su ji tsoron Allah, su sani su na kowa ne. Bai kamata jami'an tsaro yana goyon bayan wani dan takara ba. Wallahi it is an offense, kuskure ne, ya saba wa tsarin constitution na ƙasa. Lauyoyi suna bayani, abun kunya ne, ha'inci ne, yaudara ne, cin amanar ƙasa ne a ga wani jami'in tsaro da shi ake taimakawa wajen rashin kirki ko tsorata masu zaɓe a firgita su don a biya wani bukata. Ba daidai ba ne, jama'a naku ne, ku ba wanda ba naku ba.
so dan Allah ya kamata ku zama neutral ku zama a tsakiya kuma duk wanda aka ganshi yazo da makami a wajen zabe jami'an tsaro ya kamata su mataki a kansa muna da iyaye dattawa tsofaffi ba mu da aminci ya zamu mu bar su je zabe a sare su muna da dattawan mu iyaye maza wani wallahi a wulce ake turo shi wani a kwance yake a gidan asibiti amma dan yazo ya zaben nan ya samu yancin kansa zai zo amma sai a firgita shi malam da gudu fa ake bajewa ba girmama na gaba ba kula da haƙƙin mata ba tsare mutuncin iyaye hayaniya kurun da rudu so kaga ya kamata duk inda aka je za a zabe duk yaron da aka ga yazo da makami ko wani abu zai tada hankalin mutane mutane kai su kama shi cancat ba duka ba zagi su dauke shi su kai shi wani guri su rufe shi sai an gama zaben su sako shi dan bai kamata shi kadai ya hargitsa wajen zaben ya hana mutane ba dan ya samu biyan bukatar kanshi kuma ya kamata mutane mu sani duk abin da muka yi wallahi kanmu muke yi yanzu duk wanda zai dauki makami ya saru wani a Kano musulmi zai sara ya za mu zo muna kashe kawukan mu a banza kuma yanzu kai da kake neman mutane su jefa maka ƙura ya za ka kana yawo da makami tsirara ana kallo ana raka ka kuma yanzu mutum ya zo radio ya ce mana wai shi mai son talakawa ne ƙaryar banza ƙaryar wofi ce wallahi wannan harkar makamin ta yi yawa jama'a ya kamata ku mai da hankali a kai kuma ya kamata fi sabilillahi mu tsaya mu samar da mafita amma wallahi in ba haka ba wallahi za a yi asarar jina ne da yawa so muna jan kunne muna kuma kira ga iyayen yara kowa ya kula da ɗansa kuma 'yan siyasa su ji tsoron Allah ba ku ba su dama suka je jami'a suka yi karatu ba ba ku samu musu sana'a suka je kasuwa ba ba ku musu kaza ba ku musu kaza ba amma ku ba su makami ku ba su kwaya wallahi wani babban mutum malam dan takarar sanata ne yake game shi wallahi malam mu muke sai makamin nan mu muke ba su kwayan nan yace wallahi bokiti bokiti ake zuba kwayan nan ana dora yaran nan sai an bugar da su a ba su makami su rike kuma a sai musu mota a ba su suna tafiya da ita duk wanda ya ba daidai ba a sare shi kuma yace wannan gaskiya haka muke yi nace yanzu to me ribar wannan labari so wannan gabar magana ta farko kenan da nake kira ga mutane abu na biyu shine mutane ya kamata mu ji tsoron Allah mu san mu suwaye wannan zaben zabe ne na kwatar yanci zabe ne na ka zabi mutumin da zai taimake ka wanda zai tallafa maka wanda zai san da kai a ƙasa ba ka zabi mutumin da yake kan sai sani da ƴaƴansa da zuri'arsa ba kudi suna ta yawo malam Aminu yanzu a ƙasar nan kudi ana ta yawo da kudi ana sayan mutane a baka kaza wani yanzu kwanan nan shekaran jiya ne yake ce ya je wani ƙauye sayan dabba da magarba ta yi masa yace a fili yaga ana bin mutane wasu ana ba su 10,000 wasu ana ba su 20,000 ana cewa ga alƙawari wasu a karɓi katin su a ce sai ranar kaza ku zo za ku jefa wani kudi 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 malam idan za a baka kudin nan nawa ne za a baka kaddara za su biya ku kudi nawa za su yi za su yi muku maganin talauci yanzu dan Najeriya har yanzu bai halkalta ba yanzu har yanzu jama'a ban ba mu dawowa kan hayyacin mu mun san me muke yi ba
akramakallahu anan mutane sukan ce wai wanda suka zaba in ya tafi kamar ba komai sai su ga su karbi dan wannan kudin na lokaci dai ko ne za a yi tsawon shekara kudin
Allahu akbar kaga rashin tunani kenan ai gwanda ma yace gwanda ya karba ya cinye ya zabi mutumin kirki
na'am
yanzu sai a baka kudi mutum yazo ya dauki kudi ya baka ka yadda ka zabe shi je gana ma azaba shekara hudu ko shekara takwas hankali ya yadda da wannan tunani ya yadda da wannan malam ka san a kasan nan a lokutan zabe akwai inda aka je billahi alazim malam indomi ledar indomi ake bi a layi ana ba mutane suna wawa suna zaben wasu akwai inda aka je ka san kilin omo kananan ledar nan kilin shi ake farkewa katan ana bi ana bada kwaya ɗaya kwaya biyu mai wayo sai a bashi kwaya biyu a ce zabuwa ne malam akwai wanda ɗan naira 50-50 sababbi aka zo aka canja aka bi ana ɗauka ana bara wannan wani irin tunani ne har yanzu da bamu waye ba mutum ya ɗauki kuɗi wani kuɗi zai ɗauka ya bamu ya magance mana matsalolinmu muna da matsaloli akan asibiti bamu da magani bamu da gadon kwanciya muna da matsaloli akan makaranta ƴaƴanmu samari birkik suna nan sun kasa shiga jami'a jami'o'in suna buƙatar taimako ga sunan yajin aiki ake ta yi ana buƙatar tallafi a gyara mana kaza a gyara mana hanya a gyara mana sana'o'i a taimake mu akan harkar noma duk muna da buƙatar wannan abun bai kamata mu zabi shugaba na ƙware da zai zuba ido ya taimaka mana akan wannan ba sai dai mu zo mu zabi wanda yake ba shi da sosayen mu ya ba mu kuɗi dan mu biya masa buƙatar sa amfani da kuɗi ko karban kuɗi su kansu shugabannin suke so a zabe suke amfani da kuɗi wallahi cin amana ne kuma ina ga muku duk wanda zai dauki kuɗi ya ba ku wallahi tallahi dan ku zabe shi ba mutumin kirki bane in na kirki ne ya kamata ya bari kirkin sa yasa a zabe shi kuma duk wanda zai karbi kuɗi wai ya je zabo ne a canja masa ra'ayi to bai ma san me yake ba bai kuma zama cikakken dan Najeriya mai yanci ba wallahi
akan makalla a matsayin ku na malamai da ake jin sautin kwata sannan shi karbar kuɗin me zaka ce wa jama'a akan a baka kuɗin zabe ka karba halal ne ko kuma dai
wallahi ni abin da nake gani shine kwata kwata ma magana a dauko kuɗi a bayar ni ban yadda da ita ba
na'am
ha'inci ne cin amana ne ma daukan kuɗi a ba mutane ballantana in ce ka karba ko kar ka karba amma wanda aka dauki kuɗi aka bashi
na'am
haka kullun aka dauki kuɗi aka bashi in ya karba ya ci kuɗin sa alhamdulillah ni ina ganin bai da wani laifi ba alkawari na maka ba ka bani kuɗi ne taimako zan zabi kuma wanda ya cancanta ina ba daman kuɗin mutane ne suke sata ai ba kuɗin Allah bane ba kuɗin kirki bane amma kyanta karba mutum ya karba
to akrama kallah wanda aka ce ga kuɗi ka zaban mun wane kuma sai wanda aka ce a zaba ba na kirki bane sai kuma bayan ya karba zai iya canja a zabi wanda yake
kwarai ko da gaske dan me zaka karbi kuɗi ka zaba mutumin banza ai ba daidai bane so renin hankali mai ma in an rena kama a dauki kuɗi a baka kawai ana ga an latsa maka kwakwalwa ne ma an latsa maka tunaninka ne ma baka da yanci kawai kuma ina kira ga mutane mu ji tsoron Allah mu zaɓi mutanen kirki mu zaɓi mutanen kirki mu zaɓi mutane masu amana kan daga shugaban ƙasa har zuwa kansila wallahi jama'a ina jiye muku tausayi wallahi idan muka kuskura muka zaɓi bara gurbi muka zaɓi barayi muka zaɓi azzalimai muka zaɓi mahandama wallahi sai mun yi da nadama idan kuka yadda kuka zaɓi mutumin da yake ba shi da amana ba shi da sufofi na ƙwarai kuka zaɓe shi saboda me ku biya masa buƙatarsa ko saboda ya samu dama wallahi za ku yi nadama ina jiye mana tsoron ranar da za mu zo mai nadama Allah ya gaya mana a cikin alƙur'ani daga cikin sufofi na shugaba inna khaira man istajarta alqawiyyul amin Allah ya amfani da kalmar alqawwa ya amfani da kalmar al'amana ka samu shugaba karfaffen shugaba tsayayye mai tsayayyen ra'ayi wanda baya jin tsoron kowa kuma zai tsaya ya tabbatar da gaskiya ko da kowa baya so ba wanda zai zo yanke hukunci da an yi hayya hanya ya ce ya janne ba ba wanda zai zo yanke hukunci matarsa ta ce canja ko kuma abokanan su ce canja ko kuma mutanen gari su yi rudu su ce canja ko kuma wasu mutane kawai a ce ai sun ce ba sa so kawai canja ba ana so ya zama yana da kuwa me kuwa yana da ra'ayi tsayayyen ra'ayi kuma ba a tunkaransa da wargi da wasa wannan sifa ce mai kyau inna khaira man istajarta alqawiyyu alaminu sannan ya zama mai amana mai amana ba zai ci dukiyarka ba mai amana ba zai je sayar da kasarka ba mai amana ba zai je sayar da mutuncinka ba mai amana ba zai zo a hada baki da shi a zalunce ka ba mai amana ba zai zo a hada baki a kansara kasarka ba mutane suna mutuwa da yunwa suna mutuwa da talauci suna mutuwa da halin kakanikayi ga yaranmu a zubi a kasa jami'a ta gagare su shiga sana'a ta gagare su mai amana billahi alazim ba zai rubuta ciki akan dukiyarka wai burinsa kawai ya tara ba yanzu abin da ake yi shine duk abin da suka dauka suka bayar wallahi tallahi sai kun biya su ka ci da yawa ko ka ci kadan duk abin da dan siyasa ya dauka ya baka da sunan kuɗi da zaka saka a aljihu ko wata bukata ka sani ya rubuta kuma yana hawa inda ya ci sai ya biya kansa kuma sai ya ci riba da ninki kuma ba ku da bakin da kuka isa ku bude baki ku yi musu magana ku ce ba su yi muku aiki ba saboda kuɗi suka ba ku kuka zabe su kuma dole su cire kuɗin da suka ba ku daman ba mutunci kuka nema ba ke sa ɗazu na faɗa a cikin bayani na lallai shugaban da yake amintacce shine wanda yake taka tsantsan akan haƙƙin mutane kuma dole mai magana akan harkar kuɗin nan dan duk mulkin gaba ɗaya ba ya gudana an ba kuɗi yayi ko ba haka bane ba da kuɗi za a mana hanya da kuɗi za a gina mana makarantu da kuɗi za a gyara mana asibitoci da kuɗi za a sama mana security da kudi za a yi mana kaza samun dukiya economy na kasa ya zauna ba wai barayi su zo su rubuta ciki akan wannan dukiyar ba kina taimakawa wajen gudanar ita kanta kasar me ya kasara mu yanzu me ya lalata mu rashin wadataccen abin da za a yi ne yanzu jihohi ne wasu ba a biyan su albashi amma kowa ya sani gwamnonin suna da biliyoyin kudi jihohi nawa fi sabilillahi albashi wallahi ba sa iya biyan ma'aikata so ina kira ga yan uwana mu samu mutane masu amana kuma ya kamata ka sani lokacin da ka dauki qur'a ka je ka dangwala wa wani kinan fa ka nuna ka yadda da shi ka amuntu da shi duk abin da zai je yayi ka yadda ka san cewa abu mai kyau zai yi so yanda kai inda ka je ka jefa mutumin banza ka jefa wa kazami ka jefa wa mara manufa ka taimake shi wajen yin barna da zai
to akramakallahu Allah zai tambaye mu akan wannan
a guje kuwa ai shi yasa nake da Allah bai tambaye kamar Malam Aminu zan bata baki na in ta bayani Allah zai tambaya ai hadari ne ka taimaki azzalimi ya zalunci kuma wallahi akwai kazaman akwai masu niyyar zalunci akwai marasa tausayi akwai wadanda burin su aljihun su ne kurin yake gaban su so ina kira ga yan uwa mu taimaki kasar nan mu taimaki mutuncin mu mu taimaki jama'ar mu mu tuna da ƴaƴan mu da jikokin mu da tattaba kunnan mu mu samar wa kasar nan alƙibla ta kware kada mu yi da na sani da nadama zaben nan da za a zo a yi zaben nan da muke tunkara zai taimaka matuka wajen samar wa kasar alƙibla ta kware idan kuma kowa ya san waye na kirki yayi ai duk ana fada wani amintacce ne ba mu da tarihin barna a tattare da shi wani amintacce ne ba mu da tarihin ta'adi a tattare da shi wani mun san abubuwan da yayi kaza da kaza da kaza na tausayin talakawa da jin kayin su da taimaka musu da agaza musu yanzu a kasar nan mala akwai mutanen da na Allah ne amma matsalar su siyasar kasar nan sai kana da abuwa kamar haka kaga mutum na kirki dan boko ne wayayye yana da wayewa ta addini yana da wayewa na zamani kuma yana da jajircewa amma ka san matsalar sa bai da kuɗi yau a kasar nan idan baka da kuɗi daman komin kirkin ka ka fito za a zabe ka to wallahi sai ka samu na ƙasa ai akwai ne kirkin suna nan amma ba sa ba da kuɗi ba su da kuɗi sai ga ba damu da su ba amma kowa ya san ne kirki ne babu wanda ya isa ya zo ya soke su mutane yanzu ba za mu yi tunani ba mu zabo kanmu mu taimaka wa kanmu al'umman mu kuma maganar bin wata jam'iyya guda daya wallahi rashin wayewa ne wallahi kai dai musulmi na kwarewa da kake da manufa tsayawa za kai ka duba a ina aka tsaye da na kirki ka je ka zabe shi maganar wai mutum yana kan wai jam'iyya wai guda daya wai dole sai na bi jam'iyya guda daya wannan rashin tunani ne ma'ana an wautar da hankalinka ne amma su yan jam'iyya abinda suke faɗa a zabi sak yusuf din na ai ya samu na kirki a can na banza a can su waɗancan na kirkin dan me yasa ba za a zabe su ba so ya kamata mu kuma mu karye wannan ka'idar mu samu na kwarai a duk inda yake ko mun san shi ko ba mu san shi ba ma'ana ko ya ba mu kuɗi ko bai ba mu kuɗi ba ko ya shahara ko bai shahara ko yana da fasta ko ba da fasta ko yana da motar da ake zaga ana tallansa ko ba da ta ko yana da ƴan daba ko ba da ƴan daba mutum na kirki wanda yake na kwarai ko a boye yake a nemo shi a zabe shi a bashi ƙura'a dan ya zo jagoranci mutane amma maganar ma mu zo wai a ce wai sai an bota jam'iyya kwaya ɗaya rak su zo su ta gana mutane azaba wallahi ya kamata mutane su zama wayayyu kuma mu musulmi ya kamata ku sani duk inda mutum musulmi yake a ko ina ya fito namu ne na'am dan jam'iyyar gaba ɗayan ta ba ta Annabi Muhammadu a ciki ko akwai akwai ta gidan Annabi Muhammadu to ya za a lazimce mun a ce sai na rike wata jam'iyya guda ɗaya ai bata taso ba inda mutumin kirki ya je a je a dangwala masa ku tallafa masa ku karya zalunci ku karya san zuciya da ra'ayi ku taimaki gaskiya wannan shine abin da ya kamata mu yi kuma wannan shine shawarwarin da muke so mu bawa ƴan uwa a takaice babu lokaci akwai abubuwa masu tarin yawa amma ina jan hankali akan hadarin amfani da makami lokacin zabe ina jan hankalin ƴan uwa hadari akan amfani da kuɗi a baka kuɗi a canja maka tunani a baka kuɗi a karbe maka PVC ɗinka katin zabanka hadari akan wannan kuma ina jan kunne akan ƴan uwa hadarin zaben baragurbi zaben mutumin banza ku zaben mutanen kirki ku zaba mutanen kirki, ku zaba mutanen kirki waɗanda suke son ku, kuke son su. Manzo Allah ya ce shugaban kwareci ne waɗanda yake son kana, yana son ka kana son sa, yana maka addu'a kana masa addu'a, ba wanda yake burin sa kullun ya samu dama ya tatse ka ba, ya shake ka kamar yadda yanzu ake tatsar mu, ake shakar mu, muna kuka ba a jin kukan mu. Ku yi kokari ku amfani da damar da Ubangiji ya baku ku samar da canji. In ba haka ba, Allah ya kiyaye mu da dana sani da nadama.
Amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Dan sauraro iyakacin abin da zan iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri namu. Albarka na rayuwa, abarkoyi wanda ya zo daga gidan wannan radio mai albarka.